Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Rundunar sojan Amurka ta ce da sanyin safiyar yau Asabar bam ya tashi a sansanin mayakan sama da ke Bagram, kasar Afghanistan, har ma wasu sun jikata. A wata sanarwar da ta gabatar, rundunar soja ta tabbatar da tashin bam a sansanin mayakan saman Bagram kafin karfe 5:30 na safe a gogoncan. Sanarwar ta ce yanzu haka mayakan Amurka da jami'an kiwon lafiya suna taimakawa. Kafofin yada labaran Afghanistan sun ba da rahoton cewa bom din ya tashi ne a kusa da ɗakin cin abinci, ya kashe akalla mutane uku da kuma raunana wasu. Kungiyar Amnesty tana kira ga hukumomin Najeriya da su samarwa kimanin mutane 30,000 da suka yi asarar gidajensu, wuraren zama, bayan da aka rushe unguwannin da suke gabar teku a birnin Lagos. Duk da umarnin da wata kotu ta bayar cewa kada a rushe gidajen. Jiya Juma'a kungiyar Amnesty ta ce mutanen da suka asara gidajensu a jihar Lagos an kore su daga gidajensu bayan an haddasa gobara da gangan, abin da ya sabawa umarnin da wata kotu ta gabatar. A ranar Laraba, gobarar ta tashi a unguwar Otode Bame, kuma shaidun gani da ido sun ce ƴan sanda da ke wurin ba su ɗauki wani mataki na ƙoƙarin kashe gobarar ba. Su kuma shaidun gani da ido da suka yi ƙoƙarin kashe gobarar sai 'yan sanda suka fatattake su. Rahotannin da ke fitowa daga yankin na cewa bayan an kashe gobarar, 'yan sanda da masu aikin rushe gine-gine sai suka dawo da buldoza, wanda a lokacin ne aka kori mutanen unguwar daga gidajensu. A ranar Litinin, wata kotu ta yanke hukuncin cewa kada gwamnatin jihar Lagos ta rushe gidajen. A ranar 9 ga watan Oktoba, gwamnatin jihar Lagos ta ba da sanarwar cewa za ta rushe dukkan unguwannin da suke gabar teku da magudanan ruwa a saboda kiyaye lafiyar jama'a da kuma nuna damuwa akan matakan tsaro. Adama Dian, mai baiwa Majalisar Ɗinkin Duniya shawara akan matakan hana aukuwar kisan kiyashi, ya ce sabuwar ƙasar Sudan ta Kudu, wadda ke fama da yakin basasa tun shekara ta 2013, tana fuskantar barazanar tarzomar ƙasar ta bige da zama ta ƙabilanci da kuma yiwuwar kisan kiyashi. Adama Dian ya yi wa 'yan jarida wannan furuci ne a Juba, babban birnin Sudan ta Kudu, bayan ya kammala ziyarar kwanaki 5 da ya kai ƙasar. A shekara ta 2011 aka kafa ƙasar, amma kuma take fama da rikicin cikin gida. To amma ministan watsa labarin Sudan ta Kudu, Michael Mukwe, ya bai yadda da hasashen Mr. Dian ba. Yana mai faɗin cewa abin takaici ne wannan hasashe da shi Mr. Dian ɗin ya yi. To waɗannan labarai dai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har a jiya Juma'a, an ci gaba da yin zanga-zanga nuna rashin amincewa nasarar da Donald Trump ya samu a zaben shugaban ƙasar da aka yi. An yi zanga-zanga a birane da dama a duk faɗin Amurka, kuma waɗanda suka shirya zanga-zanga sun ce za su shirya ƙarin gangami a 'yan kwanaki masu zuwa. A birnin New York, ɗaruruwan mutane ne suka taru a dandalin Washington jiya Juma'a da daddare, sannan suka zarce zuwa dandalin Union da ke unguwar Manhattan, inda galibi a nan aka saba yin zanga-zanga ko kuma gangamin siyasa. Wasu suna riƙe da alamun da ke cewa a kodayaushe ƙauna za ta murƙushe ƙiyayya, kuma sun yi amfani da kalmar Turanci Trump da ke nufin murƙushewa. Suna kuma tafiya suna kururuta cewa shi ba shugabana ba ne. A birnin Philadelphia kuma kimanin daliban jami'ar Temple 100 ne suka je rungwano daga jami'ar su zuwa ɗakin taro na birnin domin su bayyana damuwar cewa zababben shugaba Donald Trump ba zai hada kan mutane ba. Maimakon haka zai rarraba kawunan mutane ne a Amurka. An yi irin wannan zanga-zanga a birnin Miami da Atlanta ta jihar Georgia da kuma jami'ar Vanderbilt a Tennessee. Wasu masu zanga-zanga sun kona tutar Amurka da kuma mutum-mutumin Mr. Trump. 'Yan sanda a birnin Portland, jihar Oregon sun bayyana zanga-zangar da aka yi a can a zaman bore bayan da masu zanga-zanga suka fasa tagogin shaguna. Shekaru hudu da suka shige Donald Trump shugaba mai jiran gado ya ayyana cewa tsarin da ake amfani da shi na wakilan jihohi a zaben shugaban kasa da ake cewa Electoral College bala'i ne ga tsarin mulkin demokradiyya. To amma sai gashi a yanzu ya ci moriyar wannan tsari domin ya lashe zaben shugaban kasa. A yayin da yake shirye-shiryen karɓar mulki har yanzu yana bayan Hillary Clinton, ya takarar shugaba ta jam'iyyar Democrat da yawan ƙuri'u na fiye da kimanin ƙuri'a 133, kusan miliyan 60 kenan. Hillary Clinton za ta ba shi ratar yawan ƙuri'u domin har yanzu ana kan ƙirga ƙuri'u a jihohin da ta samu nasara. To amma hakan bai canja zaben Donald Trump da aka yi a matsayin shugaban ƙasa na 45 ba. Komin yawan ƙuri'un da Hillary Clinton ta samu domin tsarin amfani da wakilan jihohi da ake cewa Electoral College a Donald Trump ne shi ne ya lashe wannan zaben shugaban ƙasa. Tsarin da waɗanda suka kafa Amurka suka yi fiye da shekaru mai tanda suka shige na zaben shugaban ƙasa.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraronmu sai a gyara zama. Ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne.
Kai dare ya fara, addu'a na kiɗa. Ku shafa kima Isa na Audu shafa kima mamman bayar ku shafa kima in kuntina ki dan aure ne dan alaya na kaunarsa meje ala bare dago ke mai ya zuga ki adara har kin ya da zanin auren ki wai mai ya zuga ki adara har kin ture mijin auren ki yau sai ga ki cikin kina sanyawa dan 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 me ya labare dago ga shawara zan baki daukar ta bai zame lallai ba da zaki tai gidan auren ki dadi yana gidan aljanna.
To ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotanmu na farko zai mana bayani ne akan hoɓɓasan da hukumomi a Najeriya suka yi na ƙoƙarin kakkaɓe ƙwayar cutar shan inna, wato polio, a Najeriya nan da shekara ta 2017. Shi ma rahotonmu na biyu zai mana magana ne akan nasarar cimma yara har kashi 99 cikin 100 na ƙasar Jamhuriyar Nijar yayin rigakafin cutar polio a ƙasar. Rahotonmu na uku zai mana magana akan yadda cutar zazzabin malaria, wato zazzabin cizon sauro, take matsananciyar yi wa mata masu juna biyu illa. Shi kuwa rahotonmu na hudu, wanda shi ne na ƙarshe, rahoto ne na musamman akan taron malaman addini da ya gudana a Abuja game da mahimmancin tazarar haihuwa ta fuskar addini. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, gaida Mamman Nasir.
Abin da ke rudansu yakinmu ko ki tsoma ba ai domin a daure gindin ya wanta zubas kar azga ki da 20 naira idan kwa bo mijinki ya baki ki hamdala ga sarki Allah ke da gaban kade adana shi lallahi rajaka dai kuma
hukumomi a Najeriya sun sha alwashin yin rigakafin cutar shin inna ga yara fiye da miliyan 40 domin kawar da cutar polio kwata-kwata daga Najeriya nan da shekara ta 2017. Shin kowane shiri hukumomin lafiya a jihar Jigawa suke yi domin cimma wannan buri? Halimatu Abdullahi na dauke da rahoto.
Daraktan kula da lafiya a matakin farko na jihar ta Jigawa, Dr. Samba, ya yi karin bayani.
Mu a namu jadawalin bayanan shi ne muna da yara miliyan 1,700 har da 'yan kai wanda a dukkan zagayen da ake yi na allura ko kuma rigakafin polio da ake yi hakan yi musu wannan ido na allura polio ɗin. Saboda haka a cikin wannan miliyan 40 da 'yan kai da gwamnatin tarayya suke Jigawa a ciki suna da miliyan 1,700. Saboda kin san ita jihar Jigawa tana da ƙananan hukumomi 27 kuma yawan jama'arta ya haura miliyan 5 yana neman miliyan 6 a halin yanzu. Mu ma muna cikin wannan yara da gwamnatin tarayya ta lissafa.
Yaya kuka fiddar jadawalin shin za a ci gaba da bi gida-gida ne domin yin wannan ɗigon baki kamar yadda aka saba gani ko kuma da akwai wani shiri na musamman da kuka yi?
Dama akwai gida-gida da ake bi ɗin yanzu a wannan shekara ta 2016 sauranmu za zai yi gida biyu da zani. Zani ƙarshen wannan watan farkon wancan da kuma wata na 12 watan Disamba kenan. Saboda haka a wannan shekara muna da zagaye guda biyu da zamu. Kuma idan har Allah ya baiwa Najeriya nasarar kashe wannan ciwo, to kamar yadda kika sani akwai rigakafi na yau da kullun da ake yi. Wanda a cikin rigakafi na yau da kullun ɗin nan akwai ɗigon baki na polio da ake wa yara har ziyara guda huɗu a jere. Wato yaro idan an haife shi satin da aka haife shi ko a ranar da aka haife shi za a fara yi masa. Sannan sati shida za a tsara wani don har mun kakkaɓe cuta daga Najeriya shi wannan allura na yau da kullum ba za a daina yin ta ba.
Allah dai ya kawo ƙarshen wannan cuta a faɗin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A ƙasar jamhuriyar Nijar ma an sami nasarar cimma yara fiye da kashi 90 cikin 100 ne waɗanda aka yi wa rigakafin cutar polio, in ji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Kimanin dai ƙananan yara miliyan 1,277,368 ne nawayan yaran da suka samu shashawar rigakafin cutar shan'inna da kashi 99.28 cikin 100. Malam Idrisu Abdu, jami'in waye kai a hukumar kare lafiya matakin farko da maganar kiyashi.
Kenan in aka ba da raskwana wanda ya kamata da wanda suka samu ɗin, mun samu cikin kamar yaro 100, an samu yaro 101 wanda aka yi ma. Wato kamar dai in ce ma kamar dukkan wanda ya kamata a yi ma an yi musu. Yan kalilan ne kun san da aiki wanda ake yi yana da wuya ga wanga lokaci kai da kawo da mutane ne ke yi da a ce dukkan yara an same su a lokacin da mutanen mu suka bi gida-gida suka yi wannan aiki na rigakafin shan'inna.
Ga alama dai wannan suka muku ya gamsar da ku likitoci.
Insha Allah, kamar yadda aka saba kullum, kun san duk lokacin da aka ce za a wannan zagaye din muna amfani da dukkan wanda muka gani ya kamata mu yi amfani da su, wato daga likitoci zuwa ku 'yan gidan radio da kuma hukuma to shugabanni na galgajiya da kuma na bariki, duka duk wanda muka san za mu amfani da shi, da malamai da kowane ko ana amfani da su don dai mu gani dukkan uwayen yara sun yi kokarin kawo yaran su sun samu wannan sakamako.
Ka san ba a barin gari a kwashe lafiya, akwai wataƙila masu kawo kangara, ko akwai mataki da ka ɗauka likitoci?
Lalle ba a rasa wanda kamar ki ɗan kawo ta wurin kai bisa kan wannan aiki. Kenan ba mu samu dai irin wannan wanda za su ci a sinkiya.
Ku samu wakil.
Lalle wanda aka samu ma an yi kamar wanda ake cewa kajere wanda muke samu mu tattauna da su kuma su amince amma hada haka nan kamar yadda kace akwai unda kamar wadda aka zo aka ce tayi a ba yaron ta tace a mai gida ce kar abada sai ya zo ba za mu samu mu ciwo kan wannan harkar amma wannan kalilan ne ba wasu masu yawa bane
hakimai wayan kasa na iya bakin kawo nasu gudunmuwa a ci nasara kare lafiyar karanar yarar cutar polio Haji Sani Turaki na surtan din katsanin maradi shi ma da nashi bayani
wannan gudunmuwa mu da muke ba a bangaren mu harakan saboda wannan aiki mu ake washi kullun abinda mu muke fata ko da yaushe a ce a'a al'ummar mu tana da lafiya yadda yanda ake tsammani yan mutane wanda ke da tsauraran ra'ayi masu ciwa a'a sun hana a dasa madiyan su magani in har aka zo aka ga mani ni in na tahi wannan mutum ina nuna mai cewa saboda Allah da Annabi wannan magani ba magani ne wanda ke da illa kuma kariya ce
kai wakilin sultan din katsanin maradi ne idan mutum ya kawo kangara akwai mataki da ake dauka a tafada
akwai matakin da ake dauka saboda in mutum nan ya kiya in nazo na ga mai martaba in ni naji nayi bayyarda ba nazo na ga mai martaba sai a bada convocation a yi kiran shi a tambaye shi dalilin da yasa abba ya yarda a samu dan shi magani
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a Jamhuriyar Niger
a gaida Shaibu Mani Masana harkar kiwon lafiya sun tabbatar da irin mummunan illa da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria ke kawo mata masu juna biyu. Wakilinmu na Kanan Dabo, Muhammad Salisu Rabiu na da ƙarin bayani a cikin rahoton da ya aiko mana.
Ko me ke haifar da matsananciyar illar wannan cuta ga mata masu juna biyu da ƙananan yara? Farfesa Isa Abubakar babban likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ya lasafta dalilan da yasa cutar tafi wahalar da mata masu juna biyu da ƙananan yara.
To dama ita wannan cuta tana shafan kowa amma kuma nau'in jinsin mutane kashi biyu waɗanda suke wahala da ita su ne mata masu juna biyu da yara ƙanana 'yan ƙasa da shekara biyar. Wato ga mace mai ciki cutar tana wahalar da ita har akan samu hasarar rai ma idan abin ya zo ba daɗi kuma yana sa bari yana sa dai jini ya ƙare mata jini yayi ƙaranci har ma wani lokacin ya taɓa zuciyarta har kuma wani lokacin abin ya zo da rashin ƙarancin jinin nan a jikinta ya sa ma mace ta mutu to haka yara ƙanana su ma kuma abin yana taɓa su shi yasa waɗannan ƙididdiga da ake yi su ne suka fi wahala da wannan cuta shi yasa ma har aka fitar da tsari musamman in mata suna da juna biyu ake ba su wani kariya na musamman ba tare da an jira cutar ta faru ba don gudun waɗannan abubuwan da na ɗan faɗa a kai su faru
idan mace ta ji ta tana da ciki kuma ta ji alamun wannan zazzabin cizon sauro me kamata ta yi
to dama mace mai juna biyu yana da kyau kuma ba cuta ya zamana ta yi kokari daga ta gane cewa ta samu wannan abin ta je asibiti wajen da ake awo ga su nan yanzu muna da su a ko ina da yawa to ballantana ma idan abin ya zo ya haɗu da cewa akwai wannan cuta to kaga ya kamata ta je asibitin nan a auna ta domin idan ya zamana da cutar za a ba ta maganin ayi kokari a warkar da ita in kuma babu cutar wannan kariya da ake bayarwa din nan ɗaya daga cikin shi na wannan cuta ce ana ba su koda suna cikin koshin lafiya hakan shine zai haifar da raguwar mata da suke wahala ko kuma suke rasa rayukansu in suna da juna biyu sanadiyar wannan cuta ta zazzabin cizon sauro
a baya kai maganar cewa yawanci magungunan da ake saya na magance wannan cuta marasa kyau ne shin ya mai sauraro zai gane magani mai kyau na cutar zazzabin cizon sauro
mutum in zai sayi magani akwai wuraren sayar da magani waɗanda kamar doka ta yadda da su pharmacy shops waɗanda suke nan a ko'ina cikin ƙasar nan musamman inda idan pharmacist ne wanda sana'arsa ce kula da irin waɗannan magani zai yi wuya a ce su sun sayi magani wanda ƙarfinsa bai kai ba ko kuma an gurɓata shi to amma muddin in dai mutum zai riƙa bin shi zai je wajen araha ya siya wajen masu yawo da shi a rana ko kuma ƙananan chemist din wanda ba a yadda da su an ba su lasisi ba to nan aka fi samun irin magunguna marasa kyau to kuma dai abin gwamnati dai tunda akwai hukuma da take kula da wannan abun, ya kamata dai a dada kaimi wajen gano irin waɗannan wurare da ba su da wannan lasisi a yi maganin abun daga gare su.
Farfesa Isa Abubakar na asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu daga Kano Dabo. Taron malaman addini da ya gudana a Abuja game da tazarar iyali ya ba da haske wajen fito da ilimin tsarin iyali a addinance. Madina Dauda na dauke da rahoto na musamman daga Abuja.
Malamai daga manyan addinai guda biyu da masu ruwa da tsaki a shirin inganta rayuwar mata sun kwashi kwanaki biyu suna tofa albarkacin bakinsu akan kamfe din da aka dade ana yi wanda ya jibanci tazaran haihuwa. Malaman dai sun ce rashin fahimta ne ya kawo kuma baya a kamfe din, wanda hakan yake haifar da yawan mace-macen mata a lokacin daukan ciki da kuma haihuwa, har ma da yadda za a kula da ƴaƴa bayan an samu haihuwa lafiya. Manyan malaman addinan biyu sun fayyace matsayinsu ne akan batun tazaran haihuwa. Babban jami'in dandalin malaman addinin Islama na yankin Arewa, Sheikh Hussein Zakariya, shine ya wakilci mai martaba sarkin musulmi a taron.
Wato shari'a bata ce ma kowane mutumin da ya aure ba tilas ya haihu, sannan bata ce ma kuma wanda yake son ya haihu din ba dole ya'ya kaza, dole ya'ya 6 ko 10 ko 20. Sannan shari'a bata ce ma kowace mata ba kaddara ce ta haifi ya'ya masu yawa. Musulunci ya ba mu damar in haihuwan ma gaba daya, wato ta hanyoyi da yawa waɗanda manzon Allah ya koya musahaban sallallahu alaihi wasallam. Kuma yanzu an samu ci gaban da in babu cutarwa a sha magani, to za a iya shan magani don a kada a haihu ko kuma kada a samu gwanne, wato a rika samun haihuwa akai-akai kafin na baya wato su girma. Don haka musulunci ya damu da lafiyar masu rai waɗanda suke zaune a duniya fiye da waɗanda yake ba su zo ba. Ba a san kuma ainihin rayuwarsu ba idan sun zo duniyar. Amma abinda Allah ya hana shi ne idan an ɗauki ciki, kada a zubar da ciki saboda dalilai guda biyu. Na farko, kana tsoron talauci in yaran sun tashi nan gaba shekara 20-30, babu abinci, babu kuɗi, za a sha wahala. Kana tsoron ma ainihin ƴaƴanka wahala, saboda haka bari ka zubar da cikin nan. Ko kuma kai din nan kana tsoron cewa ai albashi na kaza ne, banda ko kobo ya zan haifi yara guda kaza, banda ikon ciyar da su, alhali an samu ciki watakila wata 4, wata 5, wata 6, bari in zubar da wannan cikin. Wannan Allah ya hana zubar da ciki saboda talauci.
Shi ma Pastor James Movell Wiye yana daga cikin manyan shugabannin addinin Krista, ya bayyana matsayinsu a game da batun tazarar haihuwan.
Littafin Bible ya gaya mana a Kristance cewa duk wani mahaluki da ya ba da ƴaƴa bai kula da iyalinsa ba ya fi kafiri kafirci. To idan har a littafi zai kafirta wanda bai kula da ƴaƴansa ba da iyalinsa, to me ya kamata a yi? Sai a yi abu cikin dabara. Kuma an ce mana idan za ka yi gini ka auna kai tammanin wannan ginin nawa ne, ne lissafin da za ka yi ka wannan, kar ka fara ai maka dariya baka karasa ba. Haka ma wato aihuwa da kuma kiyaye kula da iyali yake ga duk wani mai addini wanda ke a nan arewa musamman. Kuma ya kamata a samu ƴaƴa da za a yi musu tallafi, kuma a yi musu ilimi na addini da kuma na zamani, saboda su taimaka in sun fita daga duk inda suke aiki, a san cewa ai ga ƴaƴa da suka fito daga arewa. Kuma wannan izza da Allah ya bamu a arewa mu ci gaba da ballagar da shi, ba ce ga su sun tara sun kasa yin wani abu da su.
Ganin cewa matan shoyin arewa su ne suka fi koma baya musamman wajen amfani da dabarun zamani na tazaran haihuwa, mahalarta taron waɗanda yawancinsu sun fito ne daga arewan, su ma sun bayyana ra'ayinsu. Hajiya Maryam Dada Ibrahim shugaba ce a kungiyar Women of Faith Peace Building Network, kungiyar mata musulmi da Krista masu wanzar da zaman lafiya.
Ta gefe na, abinda na gano shine matan su kansu basu fahimta menene ake faɗa ba, domin waɗansu mata suna ganin kaman kashe ɗa ne zubar da ciki. Shine muke gaya musu ba haka bane, koma a musulunci in mutum ya sani akwai ta inda aka fassara shi da shike dai ta wannan, ba wai an zo an yi dalla-dalla an ce gashi-gashi ba, amma ko inda ma aka ce mun ba da shekaru uku, amma sai ka ga matan mu na kauye wa'ansu a cikin shekara ɗaya ma sun aihu. Ba maganan talauci bane. Allah ma yana so mu haifi ƴaƴa masu lafiya, mu ma muna da lafiya mu sa su samu ilimin nasara da ilimin islamiyya. Saboda haka ni kiran matan mu da nake yi su lura da wannan abun, da jikinsu da lafiyarsu. Kuma baka da lafiya ma yaushe kai ma da tarbiya. Saboda haka ni kuma bana son su ga kaman wani kiran nasara ne, ba nasara a cikin wannan hidimar.
Shi ma ambassador Gidaɗu Suleiman Farfaru mai Zandam ya halarci taron ne daga jihar Katsina, yana mai cewa
na fahimci cewa da ni da duk wanda ke gida haƙi ne akan mu musa hannu wajen ceton rayuwar wa'annan mata da inganta lafiyarsu. Na fahimci cewa shugabanni, sarakuna da malaman addini fisabilillahi suna da gagarumin aiki a gabansu. Domin duk abin da zaka yi a nan arewacin Nigeria, idan baka sa malamin addini ba da sarakin gargajiya, to gaskiya nasara ka ragagga ce. To kuma a kodayaushe ina kira shugabannin addini da sarakuna su san cewa duk wata hukuma, kai hatta gwamnati in zata zo zata yi aiki, ita ta zo ta taimaka ma, domin suke kusa da jama'a, su Allah ya dora ma nauyin jama'a. Dole ne duk wanda yazo ya tafi da su domin a inganta lafiyar iyali. Suke da fada aji, su za su kirawo mazaje su nuna masu haƙi akan iyalinsu. In ma zalunta iyalin nan aka yi, shari'a cewa ta su je wajen su a hidda musaki.
Ita ma shugaban Women Interfaith Council Kaduna, Hajiya Amina Kazaure, ta halarci taron, ta bayyana fahimtar ta.
To alhamdulillah wannan taro ya kayatar kwarai da gaske, domin an tattauna abubuwa akan tsarin rayuwa da tsarin iyali wanda da can musamman malaman mu suke gocewa. To amma alhamdulillah a wannan taro an fito an bayyana abubuwa da yawa, kuma wannan ya ba mu kwarin gwiwa cewa mu dauka mu koma da shi gida ga matan mu da iyayen mu maza. Musamman da yake an kawo hadisai da ayoyi na Alkur'ani waɗanda suka nuna cewa an samu kuskuren fahimta ne tun daga farko akan maganar tsarin iyali. Ba wai ana nufin kayyade iyali ko kayyade ƴaƴa bane, a'a, yanda zaka tsara iyalinka ta yanda Allah ma da man yayi umarni ka haifi iya abin da zaka iya kula da su, musamman kuma ka samu ka ba mata haƙƙin su na lafiya da abinci mai kyau da wurin zama mai kyau. To wannan yana daga ciki. Da can ba a fahimci wannan ma, aka ce kayyade iyali sai tsamanin kawai an ce ka haifi ƴaƴa biyu ko ƴaƴa uku ne ka tsaya a nan wurin, a'a, ana nufin in bayan haihuwa mace ta samu dukkan kula cikakken kulawar da ya kamata, sannan a bata lokaci jikinta ya koma da kwarinta da lafiyarta kafin ta sake daukan wani ciki ta je haihuwar yaro.
Kididdiga da Majalisar Dinkin Duniya ta yi ya nuna cewa Najeriya ita ce take da kashi 10 cikin 100 na mace-macen mata wajen haihuwa a duniya. Taron ya samu haɗin gwiwa da ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa da ƙungiyar Nuri 2 da Interfaith Media Center Kaduna. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoto daga babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, Ibrahim Alfa Ahmed Gareka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Kafin mu karkare shirin, ga takaitattun labaran duniya.
Rundunar sojan Amurka ta ce da sanyin safiyar yau Asabar bam ya tashi a sansanin mayakan saman da ke Bagram, kasar Afghanistan. Har ma mutane uku sun mutu, wasu kuma sun ji rauni. A wata sanarwar da ta gabatar, rundunar soja ta tabbatar da tashin bam ɗin a sansanin mayakan kafin karfe 5:30 na safe agogon can. Ƙungiyar Amnesty tana kira ga hukumomin Najeriya da su samarwa kimanin mutane 30,000 da suka yi asarar gidajensu, wuraren zama, bayan da aka rushe unguwannin da suke gabar teku a birnin Lagos, duk da umarnin da wata kotu ta bayar cewa kada a rushe gidajen. Jiya Juma'a, ƙungiyar Amnesty ta ce mutanen da suka yi asarar gidajensu a jihar Lagos an kore su daga gidajensu bayan an haddasa gobara da gangan, abinda ya sabawa umarnin kotu. Adama Diyan, mai baiwa Majalisar Dinkin Duniya shawara akan matakan hana aukuwar kisan kiyashi, ya ce sabuwar kasar Sudan ta kudu wadda ke fama da yakin basasa tun shekara ta 2013 tana fuskantar barazanar tarzomar kasar ta fige da zama ta kabilanci.
Masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa ku huta lafiya.